أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمه الله. بركم دا سافير لاربا اكو غواسان ذو الحج زار النبي عليه الصلاه والسلام shekaru 1447 daga Makka zuwa Madina, da kuma hakan ne daidai da 20 ga watan Mayu 2026 miladiya. Ci gaba da darasin wannan littafin albarka al-fiqhu al-muyassar fi dawi al-kitabi was-sunna, wato fiqhu a sauƙaƙe a bisa hasken Al-Qur'ani da Sunna, wanda idan ba manta ba darasin da ya gabata mun suke ƙarshen shafi na 203, inda malam ya kammala babi na 6 a cikin kitabul Hajj. A yau za mu tashi a farkon shafi na 204, wato babi na 7, wanda yake bayani akan haƙiƙa, wato abinda ya shafi yanka na haƙiƙa, wato yankan da aka fi sani na haihuwa idan an yi wa mutum ya yanka dabba a sakamakon wannan haihuwa. So kafin mu shiga wannan karatu na yau, yana da matuƙar muhimmanci in nan tunatar da mu wato wata matsala na halin da muke ciki a yanzu. Matsalar kuwa ita ce na waɗannan kwanaki guda 10 na farkon watan Zulhajji. Da farko dai, watan Zulhajji ɗaya ne daga cikin watanni 4 masu alfarma, a cikinsu kuma aka ware waɗannan guda 10 waɗanda suke da daraja, wanda su ne yinnai mafi falala a duk duniya. Idan mutum ya aiki na ƙwarai a cikinsu, ana ninka masa lada. Haka zulubi, Allah ya kyauta, hadisi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yana cewa ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashr. Babu waɗansu yinnai da aikin ƙwarai ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sama da waɗannan yinnai guda 10, wato 10 farkon watan Zulhajji, wanda da ni da kai da ke Allah madaukakin sarki ya yi mana gamo da fitar, ya yi mana baiwa, ya ara mana rayuwa, muka halarci waɗannan kwanuka masu albarka cikin lafiya da aminci da kwanciyar hankali. Baina ma ga wasu can a asibiti a kwance, wasu kuma ya karɓi rayuwarsu. Lallai ni'imar Allah tana da yawa a gare mu, kuma yadda yake cewa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah ya baku duk abin da kuka roƙe shi. Inda za ku ƙididdige ni'imomin Allah a gare ku, ba za ku yi ƙididdigewa ba. Allah ya baka lafiya, Allah ya baka hankali, Allah ya baka iyalai, Allah ya maka kaza, Allah ya maka kaza, abubuwa da yawa. So wallahi daga cikin wannan ni'imomi naka da Allah ya baka shi ne halartar waɗannan kwanaki masu albarka. Za ka yi sadaka, za ka yi kyauta, za ka yi yafiya, za ka je dubiya marar lafiya, za ka je abubuwa da sunan burjik wanda suke, za ka yi azumi, za ka yi kaza, za ka yi kaza, za ka yi kaza. So malamai suna cewa waɗannan kwanaki goma su ne kwanakin da suka tattaro umma hatul ibada duk wani nau'in ibada da ka sani ya tattaro a cikin waɗannan kwanaki goma mafiya girma an gane ko kaga ana azumi a cikinsa ana yin arfa a cikinsa a cikinsa ne ranar idi ranar da ta fi kowace rana falala duk duniya ita kuma an fahimta sannan ana jifan shaidan ana kwana a mina ana kwana a muzdalifa ana yin dawafi ana yin aski ana zubar da jini na hadaya ko na fidiya duk ba wanda ba a yi a wannan cikin kwanaki saboda haka in kuma masu albarka ina amfani da wannan dama in tunatar da mu akan mahimmancin waɗannan kwanaki kowa da irin janibin da yake ganin zai iya yi na ibada in kana iya yin azumi na kwana tara ba laifi bane ba wajabta maka aka yi ba amma daga cikin ayyukan da zaka iya yi shine kai wannan azumi in baka iya yin kwana tara nan har da arfa a ciki to akalla na ranar arfa din nan to karka yadda ya kubce maka musamman kamar yadda aka ga cewa arfa za ta faɗo ranar talata to amma dai ka kwatanta wasu ayyukan wani ne ka jibe da lafiya je ka duba shi a'a wani ne ya maka laifi ya fi masa wani gashi na abubuwa da yawa an gane ko sadaka ne za ka iya yi sadaka da sauran ayyuka na ibada yawan salloli na fitili an gane ko a riƙa yawaitawa abu na biyu dangane da waɗannan kwanuka akwai abin da yake tattare da shi na takbira kabbarbari kabbarbarin nan kashi biyu ne akwai takbiratul mutlaq akwai muqayyad takbiratul mutlaq shine kabbarbari na kai tsaye an gane ko duk yadda kake da halin da ka samu kanka ka samu dama kai ta kabbarbari yana farawa daga lokacin da aka ce an ga watan zulhajji ina fata ana fahimta sai shekaran jiya waccan ran 29 ga wata da aka ce an ga wata to lokacin shi ya fara kana tafiya ne a ƙasa sai ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah walillahi alhamd haka za ka yi kai kana tuki ne bakin kana motsi kana wanki ne bakin kana motsi guga kake yi kana shara ne kana aiki a office ne kana daga zaune kana yi bakin kana motsawa duk inda ka tuna kai wannan tabbarbar shi yake cewa takbiratul mutlaq daga lokacin da ka shiga cikin wannan wata na zulhajji haka ake yi to sa'an nan kuma sai takbirat muqayyad wato wannan muqayyada an qayyade su tare da alakanta su da wasu salloli na farilla su sai an yi sallan farilla ake yin su shi kuma yaushe yake farawa sai ranar sallah in aka yi sallan azhar aka yi la'asar aka yi magariba da isha'i an gane ko duk waɗannan salloli na ran sallah da na washe garin sallah da na ɗaya washe garin da na ɗaya washe garin har kwana ukun nan bayan sallah rana ta ƙarshe da ake gama layya to a lokacin nan duk wata sallah ta farilla da kai ake yin wannan kabbarbari wannan mutlaq din zai daina sai ka ci gaba da muqayyad da zaran an yi azhar za ka yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd haka an yi la'asar ma haka an yi magariba kai dai wannan takbirat mutlaqin har magabata sahabbai suna bi kasuwa kasuwa suna yi suna daga murya dan saboda su kana da bayin Allah su rike yi wannan na daga cikin abin da yawa mutane sukan gafala ba su sani ba ko ba a tunatarwa akan shi wannan kabbarbari yana da matukar muhimmanci a cikin waɗannan kwanaki da muke tunkara ko muka tunkara muka samu kanmu a ciki lalle kada mu yi wasa akan su mu yi mudabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sha'ira ce ta addinin mu da shi ne muke bambanta da waɗanda ba mu ba wani abu ne da yake zuwa wasu ƴan kwanaki kuma sai wani da Allah ya ƙara ba a ran rayuwa kuma sannan sa da Allah ya kai shi wata shekara saboda ka ƴan uwa kada mu yi wasa mu mu yi iyalan mu ma su yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu dangane da abin da ya shafi halayya in mutum na da ikon yi a cikin waɗannan kwanaki to shikenan Allah madaukakin sarki ya ba shi dama kamar yadda muka sani ya ba wani bai ba wani ba duka wannan hikima ce ta Allah to idan kana da abin da za ka yi layya kuma ka tanaje shi to Allah subhanahu wataala ya tsara waɗansu sharɗa ko in ce waɗansu ladubba mustahabi ne ba wajibi ba ne in kana da dama kar ka yanke gashin jikinka da zaran an shiga cikin waɗannan kwanaki ma'ana kar ka yi aski ko na gaba ko na hammata ko na kai
wannan kar a yanki akai fa hasse bayan an yanka wannan dabba ta daya wannan mustahabi ne akwai lada in kai haka idan baka yi ba saboda lalura kumbacca balle ko gashin na damun ka shikenan sai kai abin ka babu laifi ba zulubi kai ba kawai kai asaran lada ne ina fata muna fahimta amma inda zaka bari to da ya bi shi yasa malamai suke faɗar da so ma ake shin tun kafin ka shiga kwanaki 10 tunda ka san cewa zai iya damun ka sai kai maza kai askin ka kai yar akai fanka shikenan ba zai dame ka ba har zuwa wannan kwanaki da za su zo su wuce kamar da sarki shirye da sannan dangane da dabbobin da ake yanka kamar da ku sani ana yanka dabbobi ne na ni'ima dabbobin ni'ima din nan wato raƙumi ko raƙuma an gane ko wanda mutane bakwai za su iya hadaka a cikin ta ko shida ko ma ƙasa da bakwai duk ko nawa aka samu duka yayi amma dai ba za a wuce bakwai ba haka akwai sa ko sanuwa shi ita ce nau'i na biyu shi ma mutum bakwai za su iya hadaka a ciki ko ƙasa da bakwai din shi ma ba za a wuce bakwai din ba sa'annan kuma sai abin da ya shafi awaki da tumaki idan aka so dangin tumaki akwai rago akwai cinkiya idan aka zo dangin awaki akwai bunsuru akwai kuma akuya duk waɗannan ana layye da su amma waɗannan dabbobi guda hudu na ƙarshe tumaki da awaki kowace dabba ɗaya mutum ɗaya ne zai yi ba a yin haɗaka a cikinsu za ka yi kai kaɗai ne da iyalanka ka saka su babu laifi a ciki saboda haka wannan yanke kwakwai fadar aka ce kar a yi ko gashin da ke jikinka ya shafe ka ne kai da za ka yi layyan banda iyalanka da ka saka su a cikin layyan iyalinka za su iya aski za su iya yanke kumbansu amma kai da za ka yi wannan hadaya ba za ka ainihin wato taɓa waɗaya daga cikin waɗannan ababe ba a jikinka sannan dangane da abin da ya shafi wato sauran dabbobi waɗanda ba wannan ba to ba a layye da su ma'ana ba a layye da kaza ba a layye da talotalo ba a layye da agwagwa ba a layye da kaza da kaza da kaza in dai ba waɗannan dabbobi da muka ambata ba su ne kaɗai ba himmatul an'am ina fata muna fahimta amma a bangare na yawan nama da za a ba talakawa da mabukata to an fi so a yanka shanu ko raƙumi an fahimta ko raƙuma amma dangane da ainihin wato falala na yawan lada to rago kuma ya fi ina fata ana fahimta ko tinkiya ko kuma musu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu in so samu ne ragon da za ka yanka ya zamanto amla wato ya zama akwai ratsin baki a jikinsa shi ne irin wanda Annabi ya yi ko a idansa ko a bindinsa ko a wani bangare na jikinsa in ba a samu ba ka samu fari son ba laifi ba ne in ka samu baki wulik ba laifi ba ne amma dai ka samu wanda yake da mix baki da fari a jikinsa ko ɗan yayare a ko wanda mix baki to shi ne sunna irin wanda manzo Allah ya yi amma ba laifi ba ne ko mai ƙaho haka Annabi ya yi amla haini aqranaini haka ya zo a hadisi to sa'an nan sai mu lura akwai abubuwa da shari'a ta ce ya kamata ragunan nan ko dabbobin nan da za a yanka su zama su siffattu da waɗansu abaibai shine cikakkiyar lafiya so kenan su ƙarƙashin cikakkiyar lafiya sai suka ce dabbar da ta zama mara lafiya wanda rashin lafiyarta a bayyane yake kowa zai iya gane to bai halatta a layya da ita ba ba za ta yi layya ba da an ganta an ga mara lafiya da an ga kaɓalar lawar da ba ta da ƙwaƙwalwa ba ta da hankali ita ba za ta yi ba da an ga gurguwa ba za ta yi ba da an ga mai datsatsen bindi ba za ta yi ba da an ga mai datsatsen kunne ya datse gaba daya ba dan buli kadan ba ku lura akwai dan kurgaci kadan da za ka iya gani a kunne ko wani abu wannan ba matsala a ya datse ya yanke to wannan ba za ta yi ba sannan wanda idanun ta ya tsiyaye ba za ta yi ba ita ma kafan ya karye ba za ta yi ba ina fata ana fahimta lankwashewa daban ballewa daban ina fata kuna fahimta ko fatanta ya cire wannan ba za ta yi ba an gane ko to waɗannan duk ya kamata mu kula da su kar a samu mara lafiya wanda take da illa ko gurguwa wanda kafa ɗaya ta datse ta yadda kowa da ya kalle ta zai gane cewa wannan dabbar gurguwa ce to ita ma duk ba za ta yi layya ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan dan shimfiɗa ne nayi kawai dangane da waɗannan kwanaka idan Allah ya ara mana kwanaki muka zo dab da sallah za mu sake magana akan abin da ya shafi idi shi kuma a ranar idi lokacin idi me ya kamata a yi ya ake yi dabbar yaushe ake yanka ta yaya ake yanka waye ma zai yanka kuma inna abubuwa duka za mu dan faɗe su suma abu guje Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya sa mana albarka cikin waɗannan kwanuka waɗanda suka ainihin wato rasu a cikin mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu kamar da na faɗa ni'imomi ne da yawa a ranar da aka shiga wannan kwanaki na goma masu albarka ɗaya ga wata akwai wanda Allah ya karbi rayuwarsu a ranar suna da yawa za su girbi ba sai kuma ga ka to sai ka gane cewa Allah ya baka ni'ima Allah ya ba mu damar amfana da wannan ni'ima to yawa sai karatun mu menene hakika malai yake cewa wa fihi masail akwai matsaloli a cikin wannan fasali ko wannan babi na farko ta'riful haqiqa wa hukmuha wa waqtuha wannan tambayar ana yawan yin ta kuma za ku ga wani lokaci ma sai ka ji wani ya ce to mallam ni matata ta haihu kuma gashi ga hakika ga gashi ya zo lokacin sallah wanne ya kamata in yi ya zan yi ba na wannan tambayoyin ba mallam yake cewa matsalar da zamu tattauna ita ce me ake nufi da hakika sannan me hukuncin ta yaushe ake yin ta mun ji abubuwa guda uku a cikin matsala da na farko tariful hakika mallam yake al hakikatu lughatan yake ce hakika ala rabci yace mushtaqatun min al aqq wa huwa al qath kuma ce da aka samu ta daga aqq wato abinda aka dan yanke yanke abu ko a dace shiga wata ija sai ka dace sai ka ta aqq a yanke an gane ko wa hiya tutlaqu fil asl ita wannan kalma a asali ana furta ta al sha'ri wato akan gashi alladhi yakunu ala al ra's al mawlud gashin nan dake kan jariri da aka haifa a sa aska ko reza a datsa wannan gashi a cire shi shi ake cewa a shine hakikan da ake magana shine asalin kalmar da larabci ake furta mata to amma a shar'ance kuma fa me ake nufi da shi mallan yace ma yubatu lil mauludi shine abinda ake yankawa jariri dabbar da ake yankawa jariri yau ta bihi kulura ranar bakwai dinsa a duniya ranar yaushe bakwai dinsa ina ƙara jaddada mana wannan wannan yana daga cikin kurakuran da jama'a suke yi da yawa muka taso a kan shi ba mu fahimta ba iyayenmu Allah ya fahimta musu an fahimta yawmi sabi'ihi haka annabi ya ce malam mu haka ya faɗa inda halqi sha'rihi lokacin da aka zo yanke masa gashi a mai aski ran suna ba ran ake masa aski ba kuma a yanka wannan dabbar kun da asalin abin daga aski gashin ne ita kuma dabbar ake furta mata hakika saboda ita ake yankawa dan wannan jariri da aka haifa a ranar bakwai dinsa abin tambaya yaushe ne ranar bakwai dinsa ranar da mace ta haihu idan mace ta haihu yau laraba wannan yau larabar ita ce yawmul awwal ranar ta ta farko a duniya kenan mu kuma sai ne kuskure mu ce sai gobe ko gobe ne kwana daya to kuskure ne ranar da aka haihu shine yawmul awwal in ya kwana ya zama yawmul tsani an fahimta yawmul tsani ya kwana washe gari ya zama yawmul tsani ya kuma kwana yawmul rabi' yawmul khamis yawmul sadis yawmul sabi' zaka ga ranar da zai kwana bakwai dinsa a duniya shine ranar talata to a wannan ranar talata ake mai aski ake kuma yanka masa ragon suna shine yawmul sabi' mu da muke wannan taron suna na ranar da aka haife shi in take yau to yau misalin ni kenan mu muje ranar ta kusa ke to kuskure ne jama'a kuna fahimta to yau misalin ni shine ranar da wato ya cika kwanan sa na bakwai a duniya ba ya cika kwana takwas ba to shine abin da mallam yake magana mallam yake cewa ku ji wahiya ita wannan hakika haqqul waladi ala walidihi haqqin da ne akan mahaifin shi kullura haqqin mene da ne akan mahaifinsa duk wannan suna daga cikin haƙoƙin farko farko tsakanin ɗa da uba ko haƙƙin farko shine neman masa uwa ma tun kafin a haife shi ka nemo uwa ta gari haƙƙinsa ne dan da zaka haifa baka ma san wa zaka haifa amma dole ka nemi uwa ta gari sannan kuma haƙƙin sa ne in ka haife shi ka sa mai suna mai kyau shi sa za ga wurin sa suna shi wannan ba matsala bane zamu zo mu gama ko a sa an haife kafin a haife shi ma ana iya sa mai suna sai a ce ai an haifuwa da kawai shi biyar ko ran da aka haife shi ko washe gari ko kuma a bari ma sai bayan satin da yayi kamar yadda ake yi to amma dai ala kulli halin kaga haƙƙi na biyu ya taho haƙƙi na uku shine batun wannan aqiqa da duk suna cikin farko farko to saboda haka wannan haƙƙi tsane akan uba to wai matsala ta biyu menene hukuncin ko gaba na biyu cikin wannan matsalar hukuncin aqiqa me hukuncin sa mallan yace al aqiqatu sunnatun muakkada kunji sunna ce mai karfi ita bata kai wajibi ba wajiba bace amma sunna ce mai karfi yace li hadisi Salman ibn Amir al-Dabbi saboda hadisin Salman ibn Amir al-Dabbi radiyallahu anhu qala yace sunnat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji annabin Allah yana cewa ma al-ghulami aqiqatuhu duk wani jariri duk wani ɗa da aka haifa yana zuwa da aqiqarsa wato aqiqarsa abinda ake yanka masa na suna saboda haka fa ahriqu anhu daman ku zubar masa da jini idan aka haife shi ma'ana ku yanka masa jini ya zuba yace wa amiqu anhu al-adha ku kawar masa da kazanta ina ne kazanta gashin kansa nan shi ne kazantar da ke ganshi zaka kawar masa da ita kun gane ko wannan hadisi yana cikin Bukhari kaga hace wannan yana nuna mana cewa lalle ga umarni daga annabi da yake cewa fa ahriqu ko ya zama to sunna yace wal hadisi samurata haka nan hadisin samura radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala aw hadisin samura annabi yake cewa kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi ko wani jariri yana makale ma'ana kamar yana dabaibaye kamar wato rahan ne yake cewa rahan da Hausa kamar dan fansa wanda aka kama shi an ko an yi garkuwa da mutum haka misali kaga ana so sai an fanshe shi yana makale yana dabaibaye ne da ainihin wato aqiqarsa ya dabaibaye shi an gane ko shine wannan murtahanun ko rahinatun yace tudhaha anhu a yanka masa wannan aqiqar ta sa yaumi sabi'i kun jama'a hadisin ko yace a ranar bakwai dinsa a ranar bakwai dinsa wayusamma a fada sunan shi wayuhlaq ra'sahu a aske masa gashin kansa ai masa ƙaryan molo kaga lafazin wayuhlaq ƙaryan molo ake ba a yi wa jariri sai 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 me ƙaryan molo ake aska duka tas sabon gashi ya toho daga cikin malamai sun yi magana wallahu alam shi wannan gashin na kansa da ake yankewa gashi ne da ya akalla watanni da yawa a cikin ruwan mahaifa a ciki to yana tattare da wasu abubuwa da tun da ya fito waje ya fara shakan iska to suna canzawa su koma cututtuka to sai a cire mai in aka bar shi akan lalata kan yaron yake kuma zai zama mai cuta to sai annabi ya ce a cire wannan wanda ya zama a cikin mahaifa tare da shi dan sabo ya toho wanda bai samu wannan ruwan ba ina fata muna fahimta to saboda haka sai a zo a yanka masa a ranar bakwai dinsa sannan hadisi na gaba sai ce wal hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma sada kuma hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yace annabi alayhi salatu wa salam yace man wulida lahu waladan duk mutumin da aka haifa masa da wanda aka haifa masa da wannan da aka haifa wa dan fa ahabba an yunsaku ko an yunsuka anhu sai yake so yayi wa dan yanka an fahimta kun ga cewa yake so ba bai zama dole ba kina shi kai ne kake so kun lura jama'a kake so kai fal yunsak to kai masa yanka wa ma'ana yunsak yadda kake so ka yanka wa wannan dan naka to waɗannan dalilan da aka tattara su duk ingantattu ne sai zaman to cewa an samar da hukuncin ƙashe yankan nan ba wajibi ba ne sunna ce mai ƙarfi kawai in kana da hali kai alhamdulillah in ba kai ba shi kenan gaba na uku shi ne waqtul aqiqa yaushe ake yankawa malam ya ce ya dukkan waqtul jawaz zabhil aqiqa wato lokacin halarcin yin yanka umuman yanzu ana faɗa maka hukuncin shari'a ne yana shiga ne yace bin fisali jami'il maulud min batn ummihi daga lokacin da da ya rabu gaba ɗaya daga cikin mahaifiyarsa ina fata kuna bimta in ta haife shi amma ga cibiyarsa a makale da mahaifarta na ciki ba za a yanka ba amma aka datse cibiyar kaga sun rabu gaba ɗaya haka ne yace to daga lokacin ya zama an shiga lokacin jawaz wa yastamiru waqtul istihbab lokacin da ya halatta mustahabi ne ɗan yankan har san da ɗan zai balaga ilal bulu kaji har ya balaga
sarakan baka ne yana jariri ba komai sai ya girma kana da hali kai baka da hali kuma shikenan kuna fahimta jama'a yace ilal bulugh yace illa annahu sai dai yusannu an yu'aqqa anhu yawm as-sabi' sunna ne shi in so samu ne a yanka ta aran bakwai din shine sunna min wiladatihi daga ran da aka haife shi li hadithi samura saboda hadisin samura din can da ya wuce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi kowane yaro yana damfare yana da baibaye da aqiqat ta tudbaha anhu yawm as-sabi' ana yanka masa ranar bakwai dinsa wa yusammi a faɗa sunan shi wa yuhlaq ra'suhu a yanke masa gashin kansa ina fata ana fahimta saboda haka akwai malamai da suka ce ma hatta ɗan kana iya gaya masa kai da aka haife ka ban yanka maka haƙiƙa ba in kana da hali ka yanka wa kanka shi kenan in bai da hali ko ba shi kenan sai ya haƙura ba dole ba ne Allah barke sarki ya shirye da mu malam ya ce almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu idaru ma yuzbaha fil haqiqa gwargwadon ne ake yankawa a haƙiƙa din abinda ake yankawa malam ya ce yusannu an yuzbaha min al-ghulam shatani mil'an wa an al-jariya shatun sunna ne kuji dan yaro karami aka haifa jariri namiji a yanka wato tinkiyoyi guda biyu ko rago biyu ko tinkiya biyu duk ne idan yarinya ce budurwa aka haifa jariri ya mace to sai a yanka tinkiya kwaya daya ko rago daya kana fahimta saboda ai shi ne zakat mithlu hazd al-unsa yani tun daga duniya tun daga sunan ma an bambanta kuma haka ne yayi haka yake yi wato akwai hikimomi da yawa a cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a kuma wani abin da kuka sani ba shi ne in kai hira da matarka za ta baka labari hatta tsotso na mama da jariri ke yi sanda take shayar da ɗa namiji za ta baka labarin yawan tsotson namiji a kan namace namace bai kai yawan tsotson namiji ba hatta cikar ruwan nonon mace yana nunkuwa ne idan tana shayar da ɗa namiji idan kuma ta ce kuma normal naka kawai kaso ɗaya ne saboda komai ninki biyu ne haka yake haka Allah ya tsara lil zakari mislu hazzil unsayayi da wannan matsala na mu'jiza alqur'ani da shi aka raba wata gaddama tsakanin wani sarki da wani babban ɗan kasuwa da matansa kowa yana son ya samu magaji bai samu ba shi kenan kawai sai matan suka zo wato naƙuda asibi lokaci da kuma duk suka yi sai ɗaya ta yafi namiji ɗaya ta yafi mace aka kasa gane to wane ne mai namijin wane mai macen aka rikice saboda ya qadi Allahu amran kana maf'ula ne ya fitar da wata mu'jiza likitoci hankalinsa ya tashi kafin ka ce meye wanda suka rako matar ɗan kasuwa har sun buga masa sun mai albishir suna gaya masa cewa matarsa ta yafi ɗan namiji wanda suka rako matar sarki ma an masa albishir cewa matarsa ta yafi magaji an haifi yarima ya rikici kowa ya zo yana da jin abin da yake ganin yana da shi na wannan na mulki wannan kuma na wadata ya rikici ya za a yi kuma dole ɗaya dai ta haifi ɗaya kuma kowa na claiming shi namijin ya haifa to wani haifi mace haka ke nan dole wani zai dauki ɗan da ba nashi ba wanda ya sa hankali ya tashi hatta shugaban likitoci shi medical director hankali ya tashi ba musulmi ba ne ma sai cleaner a asibitin musulmi ya ce ranka ya daɗe wannan matsala akwai hukuncin ta mu a addininmu ya ce haba ya ce ƙwarai ya ce gobe zan zo maka da bayani ya koma angosi ya gaya wa liman ya ce akar makallawa na kira ruwa ba lema kaji kaji abin da ya faru ni fa ga abin da na ce domin saboda ni na san Allah ya ce a qur'ani ma farraduna fil kitabi min shay to ni kuma dai din wannan na sani amma ban san ya zai ba sai sa zo daga abu ya mallaka ce ku dadda hankalin ka kafa da gaskiya babu abin da alqur'ani ya bari saboda haka akwai hukunci a cikin alqur'ani ya ce masa abinda za ka yi ka koma ka ce musu a nemo kwale ba ne guda biyu bottles kowace bottle wana kowace kwalba girmanta ɗaya da yarwata kada wata tafi wata girma iri ɗaya sannan a sa matan nan kowace ɗaya ta matso ruwan nonanta sai ta cika wannan roban kwalban da shi idan aka matso a manna sunanta a jiki wannan mata cika amanna sunanta a jiki sai a dauko kwalebarin a daura ta a sikeli duk wanda tafi nauyi kaga kwalba ɗaya ne nauyin ɗaya ne ruwan nono duka ruwan nono ne to sai a daura ta a sikeli za a ga wata tafi wata nauyi duk wacce tafi nauyi kai ƙasa to ita ta haifi ɗa namiji wanda na ta da yi nauyin bai sama ita ce mai ya mace saboda Allah ya ce da zakari mithlu hazzil unsa ya yi ana zuwa ko ana auna ruwan nonon su wallahi kawai sai na ɗaya ƙasa ga nonon kwalba iri ɗaya ce komi ɗaya ruwan nono kowace ta ware kawai sai an gina to wannan ruwan nonon matan sarki wannan ruwan nonon alhaji dan kasuwa shikenan ana aunawa kawai sai gashi mana mai da namiji ya bayyana wanda take da ya mace kuma shikenan aka bata yarta kowa aka raba gaddama yake cewa dalilin da ya sa mafi yawa har medical director sai da ya musulunta da wasu daga cikin wato ma'aikatan asibitin saboda mu'jiza na alkur'ani to saboda haka za ka hatta tsotso mata za su gaya maka cewa ɗa namiji ya fi mace tsotso an fahimta to kada wani na ɗan faɗi wannan ne saboda ka ji an ce ai a yanka wa namiji rago biyu to ai yanka rago biyun shi ma a kan wadata ne in ba ka da shi ba ai ɗaya za ka yanka in ma ba ka da halin ɗayan ba yanzu muka wuce ba duka ba ne saboda haka shi kar ka ɗauka cewa ai wani abu ne na dole saboda haka idan namiji ne a yanka rago biyu ko tunkiya guda biyu in mace ce a yanka rago ɗaya ko tunkiya ɗaya ya ce li hadithu ummi kurzin al-ka'abiyya radiyallahu anha saboda hadithin ummi kurz al-ka'abiyya take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa alil gulami shatani mutakafi'atani yaro namiji a yanka masa kinkiyoyi guda biyu kosassu shine mutakafi'a manya guda biyu a same su wanda suke sun isa sun kosa yawa ka samu su yan burburbur haka irin I pass my neighbor din nan a cikin dabba a wanda suke yan manya haka sannan wa'anil jariya shatun ita kuma yarinya tsaraba jaririya sai a yanka mata tinkiya baya daya matsala ta uku shine tasmiyatul mauludi wa halqu ra'sihi wa tahliqihi wal azanu fi udhunihi an gane ko yace sawa yaro suna da kuma ake gashin kansa da yi masa tahaniki an gane ko za mu ji menene tahaniki tahalikin nan shine abin da ake sa masa a bakinsa wanda zai fara shiga cikinsa idan aka haife shi na farko dai tasmiyatul maulud yace yusallu tasmiyatul maulud fil yawm as-sabi' sunna ne ana iya sawa yaro suna ranar sa ta bakwai min wuladatihi daga ran da aka haife shi li hadisi samura radiyallahu anhu saboda hadisin nan dai na samura Allah ya kara masa yadda da yace annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wassalam yace kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi ko ne yaro yana makala da ainihin wato aqiqat fa tudbah anhu yawm sabihi za a yanka masa a ran bakwai din sauri sun ma a fada sunan shi wa yuhlaq rasuhu aski mata gashin kansa ka gani wa yasunnu an yakhtara lahu min al-asma'i ma kana hasanan sunna ne uba ya zaba ma dansa suna wanda yake mai kyau laqad ghayyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-asma' al-qabiha annabi ya canza wasu sunaye munana marasa kyau a lokacin shi aka sa ma yaro sunan da bai dace ba ya halatta a canza masa ko shi ya canza wannan ba laifi bane ka canza da kanka in ka gano sunan da iyayenka suka sa maka ba mai kyau bane to sai ka gyara kuma ba ai sharadi bane sai ka sake yanka a nan take kawai zaka je ka ce ka canza sunan ka komai ya koma haka sai dai ka bi ka'ida irin namu kamar anan mu yanzu kaga za a sanar a jarida za a sanar a waye duk abin da ake sai kai kawai shikenan ka koma wani kawai abin da ake kenan ba sai kai yanka ba to amma ka zaba suna mai kyau yace annabi ya canza sunaye marasa kyau wa amara bi zalika kuma yayi umarni da a canza sunaye marasa kyau kaga wasu suna sa sunaye na irin lokacin da ake al'ada bude Qur'ani har yanzu ma wasu suna yi da ya fi yaro kawai sai a je a kai shi gurin malam a ce an haifi yaro a kan wakan Allah ga Qur'ani kawai sai haka da ya bude rubu'in da ya bude sai a sa wa yaro wannan sunan wannan rubu'in na Qur'ani shi ne kake ji ana cewa mata lantana an bude rubu'in lantana da jirra ne har ta tofi gumi ma ta hibbu a sa mota sai ya kulu saboda an bude rubu'in sai ya kulu sufa uminan nasi ma wallahu an qudratihim allati kanu alaiha wata a sa mata gashirin sunaye har da kai wani sunan ma ba za ka fade shi ba wallahi mala da sai za wata duk da sunan ka gani akwai wanda aka sa mata suna sa'uda eh sa'ur hiquhu sa'uda wannan malami ne a makaranta ma ya ce maza maza a canza sunan wuta ne
wadan wani tsauni ne a cikin wutar jahannama ga suka sa garin ya irin wannan suna to kun ga irin wannan yana da kyau a kiyaye so saboda haka a samu suna mai kyau yace wa ahsanu na daga cikin wato sunaye masu kyau Abdullah Abdurrahman saboda hadisin Ibn Umar Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin Muslim yace manzo sallama yace inna habba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman mafi soyuwan suna a wurin Allah daga cikin sunayen ku Abdullah da Abdurrahman akwai wani hadisi da yake kama da wannan gaskiya amma malamai sun ce shi bai inganta ma'ana sunan da ba ubida wai duk abin da aka ce masa Abdu kaza wannan hadisin bai inganta ba amma dai wannan shi ya inganta da yazo da sunan Abdullah da sunan Abdurrahman an fahimta kun ga ai ma'anar ka sa suna na ubudiyya Abdul Karim Abdul Rahman Abdul Aziz an fahimta Abdul Bari Abdul Salam duk kun ga yana da kyau bin wannan hadisi amma a kawo shi a matsayin hadisi wancan cewa duk sunan da aka sa Abdu a cikin sa ya fi soyu a kaga hadisi ne wanda bai inganta ba amma abinda Annabi ya faɗa kawai shine Allah ya fi son sunan Abdullah Abdul Rahman misali gaba na biyu shine halqu ra'sul maulud har shiga shin yaro قال يا شيخ يسن حلق راسه ذكرا كان او انثى كن جبو يا حلت سنه ني اسكي غاشين جاريري نمجي ني كو مچي زاغو وسو باس اسكيوا وسو غاشين بريجيت يكي سو سكي يارو يي غاشي ا كنا كشه يارو ني كوي مثلا نا فرقو ده كون كا ودا قزنتا حكا النبي يكي قزنتا شي تو ان وني يفتو wannan kun ga dama sai ku bari an fahimta wallahi amma sai ku bashi tin yana jariri duka hammaci da namijin da mace duka aski shine ma'anar zakaran kana aw unza namiji ne jaririn koko mace ce duka aski yau masabihi a ran bakwai din sa ba'da zabhi al-aqiqa bayan an yanka abin layyan sa abin sunan shi wa yatasaddaqa bi zinat bi zinati sha'rihi fidda sai ka dauko gurgudan yawan gashin kan yara sai a auna shi gurgudan nauyin azurfa gurgudan gram na azurfa sai ka bada sadaka an fahimta karka ba wanzani ka ce wai ka biya shi kudin aikin sa da shi a za ka biya wanzami kudin askin sa da yawa danka sannan kuma in kana da in ka tashi ba da sadakan kana iya ba shi a matsayin sadaka ko ka ba wani daban amma ba a biyan shi da kudin wannan haƙƙin sa daban sadakan wannan daban wannan bai da gaske ba da gaskiya al'ada ce ma shi yasa muka kafa fadin su gunna da sai zahari da sai dani an yi mu da wannan a cikin baki wannan abu ne na yau da kullum zaka ce ganin in ya zama lalura wala Allah abu wanda mutum yake ci ko kaza sai ya zama a zo a ce za a yi masa gyara a kai wani a cire ko wani amma dai daga haihuwar jariri ba wanda ya ce a cire masa bilibili jariri namiji a mai kaciya idan mace ce a yi mata kaciya shi kenan kaciyar mace ba irin kaciyar namiji ba ne an gane ko saboda haka shi ne kawai abin da shari'a ta ce amma ba wani batun cire bilibili يأتي لحديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يا ينكا والحسن تنكيا كاد الشيء يأتي أينكا لي قدابيه ما يأتي ينكا موانا قدادا كاد الحالي يا شيبا واجبي بني أنا فتاكنا في الجزاك في السنة عند حالي فينكا متنكا نمجي ديو ينكا دا الحسن لنا أين مجي نيبا بشوشي سألعك كما النبي شيء ينكا قدابيه yace wa qala fatima yace mata eh wa qala sai yace ya fatima ya ce fatima uwar shi kenan yace mata ihli dai ra'sahu je ki aske maka kanshi shi tana iya yuwa mace ta haihu sai madan aski za ta iya ba sai wanzami ba kai ma za ka yi wadan naka aski kawai shi abinda annabi yace kawai a ce gashi yace sai wanzami ba inda baka iya bane kaga dole ka nemo wanzami kun matar ka za ta iya ta aski kuma ita ya fadan in ma bata iya ba a cikin gida wanda za ta iya a samu a aski sai dai a kula kaga gashin jariri kai fatar karshi ba irin na kowa bane a ba hankali iyawa ne ba zai aji masa ciwo wa tasaddaqi bi zinati sha'rihi fi dha nabiy yace ki je ki ba da sadaka na gurgudan gram na nauyin wannan gashin nasa na azufa sai ki bayar da shi sadaka sadaka idan aka baka haihuwa sai ka tattara gashin za ga wanda mai suna nade gashin su mulmula shi ya zama kaman kwalla sai su mika maka kuma abinda zaka yi sai ka je gurin yan gwal ko kana da aboki mai sai da gwal sai ka mika masa a leda ma ya tafi da shi da yaje sai daura gram din na fidda zai maka na azurfa ba na zinari ba sai ce gram din kaza ne to wannan gram din da yake kaza nawa ne wannan gram din a naira sai ce ya kama naira 2000 ya kama naira 10000 misali shikenan sai ya fada maka ko a waya ne ya mayar da gashin a can ko kai sai kai talaka da wannan kudin da ya fada maka da kudin wannan gram din haka ake an kuma kana da zaka yi kintata sai ka kintata an fahimta Allah shiryar da mu daga nan sai ta haliki ta haliki kamar da nace muku shine menene abinda ake sa wa yaro a cikin bakin sa yace wa yasunnu tahlikul mauludi ya halatta ayi wa yaro tahliki da aka haifa bi tamrin da dabino sawa'an kana zakaran aw unsa shin namiji ne shi ko mace yace wa tahliku abinda ake nufi da shi shine madghut tamri za a samu dabino a sa a baki a taune shi a taune yayin laushi yayin laushi yayin laushi a bakin mutum mai tsafta fa yau ba kowane ainiha mutum zaka sa ba mutumin da ake tsaran albarkar shi yana da albarka mutumin kirki ne ko uwarsa ko uban shi duk za su iya yi kawai ko shi da kansu ko a samu wani mai albarka ko wata mai albarka duk ana iya yi a cikin mutane alladhi ya yi wa mata da yawa da suka haihu aka aiko musu da aka aiko masa jaririn ya musu saraka ana yin wannan saraka sai a dauko dabino sai wanda zai yi tahaliki ya sa dabinin a bakin shi ya kuma tattauna kaga sanda yake tattauna shi ai ya cakudu da miyan bakin sa shi sa ake son kar a ba dan iska kar a ba bare sai shi ai ba ka yadda da gidan gaske ka bashi in miyan shi hadu da miyan dan iska kila yana wasu abubuwa da laifi kaga sai a zo kuma a samu matsala kan shi ma sai ya biyo wannan ka fahimta to saboda ka samu dai mutumin kirki wanda ake kyautata wa zato ake magana kuma ba sai wani ba abin da ke nufi ba tana ba kar a ce ai dole sai malam wani ko malama wani a mutumin kirki kawai ko kai kanka kai ma mutumin kirki ne ko ko matar ko uwar matar ko kai yaron kenan ko uwar ka kai mahaifiyar ka ai kaga duk ana kyauta musu to ko wanka ko kaninka ko abokin ka a banda kun malam din ne duka yayi kawai abin da ake so so mutumin kirki shikenan sai ya tauna shi idan ya tauna wannan dabino an gane wannan ko shikenan yace wa dal kuhanakil maulud bihi sai a dauko dabinin da aka tauna sai a dan goga a dafa shin shi zai dafa shin jaririn jar ga dan lasan zaki shi da abin zai wannan abin da ya fara daga cikin jikin sa shi yake ci da aka samu ka tahnik daga han wannan ganda ko hanka hanka ko ganda ko ake cewa wannan gom na jikin bakin ka su ake cewa hanka da ganda hanka shine na ciki go ganda kuma na waje so za ka ce a shafe mai dan dallata mana dan goga da binan nan a jikin shi zai rike yi alawai shi tace ana yi dauko yaron sai a hada shi ka zo dab da fuskar sa da fuskar ka kai da zaka yi masa tahliki za ka dauko fuskar yaron ka zo da shi dab da fuskar ka sai ka hada bakinka da bakin shi dabinan na bakinka ka taura sai kai masa kiss ka sunbanta bakinka da bakin shi ka hada sai ka dan rika turo dabinan da ke bakinka da harshen ka zuwa cikin bakinka har ya dan kama harshen sai dan tsotsa ya rika dan tsotsa da ya kaji ya kama ya dan tsotsa shikenan ka gama sai ka ci inda zuma ana iya lasa masa in ba zuma ko a kyale shi dabinan ka dai ya wadata wannan aka fi so in so samu ne ya fara shiga cikin danta kafin ma a fara bashi mama sun haka bai yiwu ba ko da ka fara bashi mama babu laifi ai masa haka daga baya dan wannan sunna ce ta manzon Allah da ya dace da hukuncin shi jariri da aka haife shi malai ke cewa yace hatta yanzila shay'un minhu ila jawfihi kana so ne har wani abu ya shiga cikin cikin sa li hadisi abi musa saboda hadisin abi musa kala yace wuli da ni gudamu an haifa mini yaro fa sai bihi annabiyya ka ga yace kina dauko jaririn da kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sammahu ibrahim annabi ya sa ma wannan ana wa ibrahim kun ji ko ashe kai ma malam ya sa suna da ake yi yana da asali haka ne saboda haka annabi ana yi masa a lokacin sahabbai yawa saboda haka wa hannakahu amma sai annabi ya masa tahaniki bi tamrin da dabino wa hadisi aisha sannan da hadisin na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yu'ta bisbiyani annabi ya kasance ana kawo masa jarirai wa yuhannikuhum yana yi musu tahaliki saboda ana yin wannan shi yasa ake samun mutumin kirki kawai na karshe wanda ke shine gaba na hudu al-azanu fi udhunil mauludi Allah yace yasannu al'azanu fil udhuni al mawludi hina wiladatihi da daga cikin sunna kiran sallah a kunnan jariri lokacin da aka haife shi wakila wasu suka ce yu'adhanu fi udhunihi al yumna ana iya yin kiran sallah a kunnan sa na dama wa tuqamu as-salatu fi udhunihi al yusra wa ainihin wato ita da iqama a kunnan sa na hagu bi hadisi abi rafi' saboda hadisin abi rafi' Allah ya kara masa yadda kala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naga annabi alaihi salatu wa salam adzana fi udhun al-hasan ibn ali naga annabi yayi kiran sallah a kunnan al-hasan dan ali yuhina waladatu fatima bis salah lokacin da ainihin wato nana fatima ta haife shi yayi kiran sallah to kun ga anan malamai suka ce hadisin kiran sallan nan shine wanda ya inganta amma na ta da ikama bai inganta ba sai da ka in ka tashi duka zaka kira sallah ne a kunnuwan yaro kira a bangaren shi na dama ka zaka kira sallah a bangaren kusa shikenan an wuce ba Allah barkin sarki ya shiryar da mu da ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah barkin sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am wato dare shi ke riga zuwa yake riga yini zuwa da zarar rana ta fada an shiga rana rana kaza ranar gaba yau rana na faduwa an shiga wannan rana yanzu yau muna laraba shi ke nan matakka tana naƙuda tana ta naƙuda ba ta haihuwa har sai bayan sallar isha'i da daddare to a ka'ida ba ran laraba ta haihuwa ran alhamis ta haihu wannan shi ne kawai ta haihu ran alhamis to kaga batun ta haihu da daddare karfe 1 karfe 2 karfe kaza ko ba kira salatu ba kawai ran shi ta haihu ran alhamis ta haihu baya ma damar da rana ta fara tunki na an shiga wannan ranar ta gaba ranar alhamis ta haihu shine yawmul awwal shikenan wannan mu al'ada ne muke ci an ba kira salatu ba ana nan a ranar kaza to bai yi wa ana gaba kuma ana mai da mutane baya ya sani ai ranar ta wuce a gani so da haka shine abin da ya kamata mu kula akwai waɗanda suke faɗin wani ta'alili mai kyau menene ta'alilin su shine su salloli guda biyar akwai sallolin dare akwai sallolin yini sallolin yini guda biyu ne sallar azhar da la'asar sallolin dare guda uku ne magariba isha'i da kuma asuba ku ji suke cewa matukar dai an haihu kafin a yi asuba wadda asuba tana cikin sallan wannan yinin na laraba misali da muke bada misali da laraba yau to kawai hukuncin ran laraba aka haihu saboda yinin ta bai kare ba har sai alfijir din wato sai rana sai alfijir din ta in ya fito da za a yi sallan ta to shikenan sannan laraba take karewa ina fata ana fahimta to suka faɗi wannan amma dai ala kulli halin ra'ayi ne wanda yake an rinjaye shi kamar yadda na faɗa maka in dai rana ta faɗi an shiga cikin wani dare na wani yinin gaba dama daren ne yake fara zuwa kafin yinin to shi yasa ainihin wato ya zama wancan ra'ayi shi ne fi in dai an haihu da dare 12 karfe 1 kaza din duk wannan lokacin kawai an haihu ne a ainihin wato wannan rana ta ainihin wato gaba da aka shiga amma in ya zama to kila da magariba ne ko lokacin ana cikin sallar magariba duk irin wa'annan sallar lokacin rana take faduwa in ka saka shi a wancan ranar na gaba fa in ka saka shi a wannan da ta wuce kaga a lokacin fa ya zama yawan husani kenan ya shiga ana zuwa washe gari kwanan shi biyu a duniya a gani so mafi kyau shine wato wancan ra'ayi na mafi yawan malamai idan aka yi cikin dare bayan faduwar rana to an shiga ranar gaba Allah ya sa mu dace وعليكم السلام ورحمة الله.
ai ba mu niyya kai mu hada kudi ni da kai malam da wannan mu gudu ne foto shikenan kowa kuma laye zai yi laye da zan yi nima na saka hadda iyalai na kai ma da naka iyalan sai aka in muka siyo sa nan za mu kasa mu gudu ne ai sai aka sai mu kasa sa hudu ba ko yan sauka ai da niyyan layyan ku kai ko wani a cikin ku ya yanka ko shi mafi mahauci ake jafo mai fida ya yanka إن شاء الله تقبل منا ظاهرة اللهم هذا منا ومنك يا الله إلى إليك يا الله شيك يا رنكو يا الله ما هو ظلام شي ما هكذا دوانا اللي ينقوه بربدا أردو إيه أشي ما أكد لن ينكاشي لأنه سنة ينكاشي أم قوة رجاء أنا ينكا وأنا كمسوكي الله يجب so shuga ga jarirai ba laifi bane ai shuga za ta dame shi wannan gurgur din nata sai ku su dabino da zuma su ba su da wannan matsala dabino da an taure shi ya zama gari shuga to kaga har da aka bashi wannan daga bashi suga saboda suga ba za ta tono ba kana tone ta zama gonya ba kinka ta zama ruwa to so haka ai amfani ne da zuma ai amfani da zuma nan da ya fa daure to ai sai alhim kuma skori din
wannan
da kuma sai a kyale shi karata a mushi inda ba samu la yusallimu allahu rasul illa usa eh fatta allah masalatu eh di bana ba da shawara saboda hankan yaro a lokacin ba hakura inda siga ta zo kaga hatta su tin fawda da ake ta musu har tana da wannan gargara din ne a lokacin da yana so samu sauro to shi wannan yanzu me zai so samu shi sai ji zafi ma ya tauna da ganin siga tana yin jibe ciwo dan bai da karfi wurin sosai to shi yasa gara a mutunci cewa za a sami shiga da gaskiya Allah ya shirye da mu wani ne ya yanka rabo da sa rabon shi ne na hakika san kuma wanda za a dan shi a wata yayin lokacin walima masha Allah an yanka maka rabo da sa eh masha Allah to yanzu ana mai ta ko dan mu mu shi da haka Allah ya tabbata eh na'am ان شاء الله اذا سلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين